نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركبنا ودي يمتشي ناء الخميس يوم 22 وتر رمضان هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم da 36 wanda kuma yazo daidai da 9/7 miladiya ta 2015 a wannan majalisi, a wannan masallaci na gwallaga a cikin garin Bauchi, a wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul Kahfi, a gabanin mu shiga tafsiri na farko idan muka tarziyar ga ƴan uwa musulmi gaba daya da kasar da duka da ma kasashen makota, bisa rasuwar ɗaya daga cikin manyan malamai da wannan kasa na sunna, Sheikh Dr. Aminuddin Abubakar, Allah ya ji kansa ya gafarta masa, sa ya huta a yau, Allah ta'ala ya masa rasuwa a gari mai tsarki a garin Makka bayan ya yi umara, har ma an yi masa sallah a masallacin Makka kuma an yi jana'izarsa a can. Muna fatan Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ta'ala ya sa ya yi kyakkyawan ƙarshe, Allah ta'ala ya karɓi ayyukansa na ƙwarai gaba ɗaya, abinda kuma ya yi na kuskure Allah ta'ala ya yafe masa, abinda ya bari na zurriya da ‘ya’ya da almajirai Allah ta'ala ya alkinta masa su, Allah ta'ala ya kula da su. Sheikh Aminuddin yana ɗaya daga cikin daɗaɗɗun wato mayaƙa na wannan fage na sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yana ɗaya daga cikin farko-farkon waɗanda suka tashi wajen karantar da mutane koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da yaƙar dukkan wasu abubuwa da suka ci karo da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ya yi gwagwarmaya tun lokacin sunnar tana da wahala, tun lokacin da idan ka ce sunna, kalmar sunna ɗin ita kanta baƙin jini gare ki, akwai inda za ka shiga a bika da fifa a yi yunƙurin kashe kama. Tun a wannan lokacin suna wato ganiyar ƙarfinsu, yana matashinsa, yana ɗaya daga cikin wanda ya ja matasa da dama zuwa ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Muna daga cikin matasa, yara, samari waɗanda muka kasance masu halartar guraren karatuttukansa a nan Kano, a iya sani na shi ne farkon wanda ya fara karantar da sifatu salat, salatun nabi a ƙasar nan, shi ne farkon wanda ya fara karantar da siffar sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam, littafin da Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya wallafa domin bayanin siffar sallar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga kabbarar harama har zuwa sallar. Don haka yana ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda shehu ya yanzu kuma ga Sheikh Muhammad Abdullah Zargan Al-Ghamidi, dama muna jiransa kamar yadda ya saba duk shekara, zai dubo a irin wannan lokaci ya yi gaisuwa gare ku kuma ya muku fatan alkhairi da kuma yar nasiha. To yau ya mana alkawarin cewa insha Allah zai dubo, kuma ina jin shi ne yanzu akan waya. To,
assalamu alaikum Sheikh. Bismillah, faddal. أنا أركض من الصوت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا الصوت واضح.
الصوت واضح يا شيخ. الصوت واضح يا شيخنا.
المسجد كله
يسمع. نعم كله يسمعك.
المسجد كله يسمع يا شيخ.
فضل يا شيخنا.
فضل فضل يا شيخ.
أنه لا يسمع.
لا يسمع. To, muna da jiransa idan ya bugo kusan na'ura harkar waya, musamman wayar mu ta kasar nan, sai dai ya haƙuri. Matsalar tamu ce ba tasu ce ba. So, Sheikh Aminuddin Abubakar, kamar yadda muke bayani.
الصوت واضح يا شيخ؟ الصوت واضح جدا.
Abinda malam ya fada a takaice, malam bayan yayi mana sallama, yayi mana maraba da shigowar wannan wata mai alfarma, kuma ya taya mu murna a matsayin mu da muka samu kanmu a wannan wata, muna musulmai, muna masu imani, muna masu azumtar wannan wata. Malam ya ci gaba da cewa yana jan hankalin mu kwarai da gaske da muribace abin da ya rage na sauran kwanakin wannan wata mai alfarma. A cikin jawabinsa malam kuma ya jajanta mana da rababbar rashi da muka yi, kamar inda muka ji daga bakin malaminmu gabanin wayar malam na rasuwar rababban malamin musulunci Sheikh Dr. Aminuddin Abubakar, shugaban da'awa na Najeriya, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama. A nan malam ya ci gaba da cewa sai mai amfani da damar mu har ya jawo wani zance da ake cewa mutane su ribaci wasu abubuwa guda biyar, gabanin wasu abubuwa biyar su cin musu, cikin su akwai mutum ya ribaci rayuwarsa gabanin mutuwarsa, cewa da mun ki da mun so wannan rayuwar zamu batta, kuma dole zamu tinkari mutuwa. Malam da yake jan hankali kamar inda ya saba, da mu ji tsoron Allah, mu kiyaye dokokin Allah, murungun musulunci halu da biyu bana bibbiyu mabutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karshe mallan ya faɗa mana cewa yana mana waya ne daga masalla daga garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin manzon Allah yake sunansa Muhammad Zarban Al-Ghamidi a takeice abinda mallam ya faɗa kenan assalamu alaikum wa rahmatullah
muna godiya kwarai da gaske ga shi babban malaminmu Sheikh Dr. Muhammad Abdullah Zarban Al-Ghamidi limamin masallacin Quba a masallaci na hudu a daraja a tarihin masallacin duniya duka muna masa fatan alkhairi muna masa addu'a Allah ta'ala ya kara masa lafiya da kuma bashi jinkiri mai amfani ya ci gaba da karantar da al'umma da jan hankalinsu da ba su tarbiya tarbiya irin ta addinin musulunci shi kuma Sheikh Dr. Aminuddin Abubakar muna masa addu'ar Allah ta'ala ya yafe masa ya gafarta masa ya ji kansa ya yalwata kabarinsa ya haskaka masa makwancinsa ya sanya ayyukansa na kwarai a cikin mizanin aikinsa ayyukansa kuma na kuskure Allah ta'ala ya yafe masa ya sanya aljannal firdausi ce ba ko masa abinda ya bari na ƴaƴa da zurriya da almajirai Allah ta'ala ya kula masa da su Allah ta'ala ya alkinta bayansa Allah ta'ala ya ci gaba da zartar masa da ladansa da ayyukansa na alkhairi da ya yi saboda haka yau sai a hakura da masu tambayoyi su hakura saboda mu samu mu yi karatu in ya so gobe insha Allah sai mu ansa waɗanda suka sauwaka bismillah mala abubakar
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaq an amri rabbih أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا
الله تعالى يجي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا كفالا مشغوا أن الآية أبدا يرجع قبع كرشي تآية تقباتا أو آية لهم كرنتا وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ونقب التكر شيء ولا يظلم ربك أحدا وبيجه الكبايا زالنتر وني الله تعالى بايا زالنتر قوة لإرم هالتا بايا زالنتر بزي زالنتي كبا يكاما كده ليه كنده بكيبا kamar yadda ba zai zalunce ka ba ya rage maka ladan aikinka na alkhairi bal ma sai dai ya kara maka ba kuma zai yi maka ukuba sama da yadda ya yanka zai yi wa mai laifi kaza ukuba ba sai ma dai ya yafe maka wa ya'mal bil salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hamma Allah ta'ala ya ce wanda bai aikata aiki na kwarai yana mu'mini to wanda ba zai ji tsoron a zalunce shi ba ta hanyar wato a tsora masa laifin da bai yi ba haka nan ba za a rage masa ladansa ba ta hanyar ya yi aikin alkhairi a rage masa abin da ya yi Ubangiji ta'ala baya zalunci da zalunci kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce shi ne wato shay'i fi ghairi mawdi'ihi a sanya abu ba a mahallinsa ba to Ubangiji ta'ala yana aje komai a mahallinsa baya aje abu a mahallinsa Ubangiji ta'ala baya nufin zalunci duk wanda ya kama da laifi to ya kama shi ne saboda laifi saboda laifin da yayi duk wanda yayi masa hukuma yayi masa ne saboda laifin da yayi abzulmu Allah ta'ala ba kamar yadda wasu daga cikin almutakallimun ahlul kalam suke cewa abzulmu laysa min almumkinat wato laysa fil imkan ubangiji ta'ala ba zai iya yin zalincin bane saboda haka azzulmu mubtadi'un bi anillahi ta'ala to duk abinda baka da kudura a kansa ba za ka iya yin sa ba dan ka ce ba zan yi ba wanda ba ya mu bane gare ka kana yaban kanka ne da abinda za ka iya yi mara kyau kuma baka yi ba amma abinda daban ba za ka iya yi ba saboda gajiyawa saboda kasawa sai kake cewa to ba zai yi kaza ba wanda ba yaban kanka kai ba to ai dan ba za ka iya ba sai haka baka yi kanka ba shi yasa wani balarabe da zai soki wata kabila yake cewa qabilatun la yaqdiruna bi zimmatin wa la yadhlimuna an-nas habbatan qabli yace wata yar karamar kabila ce wata yar kankanwar kabila ce shi yasa yake sigirin yace qabilatun wata yar kankanwar kabila ce da ba za ta iya kare alkawari ba ko ba za ta iya zalintar kowa ba ko da ba daidai kwayar kubayya kaga anan ba wai ban sai yake ba cewa ba sa kare alkawari saboda suna cikin masu cikuwa cika alkawari ne ko ba sa zalunci saboda su ba su adalci ba wanda yake nufi ba yana nufin wasu kaskantattu ne rangwaye marasa karfi ba za su iya kore ba to kaga wannan ba yabo ba ne wannan zamba yake yi to dukkan wani abin da ba mai iko ba ne a kan wani abu idan ka ce ba ya yin wannan abu ba ka yi bai shi ba yanzu da za ka dubi katanga ko garu ka ce wannan garin ba ya zalunci ba ya bai garu kai ba tunda daman azzulmu al-jidar la yaqbalu adh-dhulm ba zai iya yin zalunci ba tunda ba a halicce shi dan yayi wannan ba wanda zai iya abu ne kuma sai ya fasa yi to wannan shi ne yake abin yabo shi yasa Allah ta'ala ce wa wallahu yuridu dhulman lil ibad wa wallahu yuridu dhulman lil alamin ubangiji baya nufin ya zalunci bayansa baya nufin wato ba baya nufin yayi haka abinda ba za ka iya yi ba to ba za ka iya cewa ba ka nufin sa ba dan ta ba za ka iya yi ba shi yasa inda wannan siyaki ya zo inda wannan gaba ta zo da Allah ta'ala ya ce wa qala alladhi amana يا قومي لي أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم سيتوب الله يريد ظلما للعباد من أبيع مكة شيوا دكا وأن النبتة وأن باوا ألا يا أبتة متى أن النبي نوح دعا دوا دا سمو دوا دا كافرن دا ستضربا ينسو سكي كافر كي ألا يعزم تاسو يمس أقوبة ألا يمس حكني سمو لچنچنتر يمس أقوبة أما بازالين تسيئين haka ubangiji ta'ala yana kama mai laifi saboda laifinsa baka yi laifi ba Allah ta'ala ba zai kama ka shi yasa ya ce ina jiye muku tsoron irin abin da ya samu waɗannan mutane sai ƙarshen aya ta ce wallahu yuridu zulman lil ibad Allah ta'ala baya nufin zalunci ga bayansa haka ya ce inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalimu na haramta wa kaina zalunci abinda ba za ka iya yi ba ka ce ka haramta wa kanka ai wannan shirme ne abinda za ka iya yi ne in ka ce ka haramta wa kanka sai a ce ka yabi kanka kana iya ka ba wanda kake so ka rige wanda kake so ka saki wanda kake so ka ce na haramta wa kaina in zalunci wani sai a ce ka yabi kanka amma abinda yafi karfin ka ka ce na haramta wa kaina in yi shi kaga wannan ai ba yabo kai ba saboda da ubangiji ce ya haramta wa kansa zalunci yana nuna cewa yin zalincin inda Allah ta'ala zai yi bai fi karfin sa ba to amma saboda cikar adalcinsa kamalar adalcinsa ba zai yi zalunci ba saboda ka kore wa Allah ta'ala zalunci ana yi dai don a tabbatar da kamalar adalcinsa saboda babu wata sifa da ake korewa Allah ta'ala sai dan a tabbatar masa da kamalar kishiyarta in ka korewa Allah ta'ala zalunci to anan ba korewa bace tsantsa ba annafiul mahab bane domin annafiul mahab laysa badhat ba yabo bane ai korewa tsantsa sai idan an tabbatar kamalar kishiyar wannan korewa. Kamar yadda kuka ce dan ka ce wanda baya zalunci alhalin wani da kasashe ne wanda ba zai iya komai ba shi ake tsoron azalunta ba, anan baka tabbatar masa da adalci ba, ai zaka ce saboda kamalar adalcinsa. Amma wani mai iko, wani mai mulki, wani mai sarauta, wani mai ƙarfi, sai ka ce wanda gashi Allah ya bashi iko ya bashi mulki amma baya zalunci, to kaga ana yabansa kai don bai don kana tabbatar masa da kamalar adalcinsa. To haka ne idan muka kore wa Allah ta'ala zalunci, to abinda muke nufi a nan muna nufin kamalar adalcinsa. Shi yasa a cikin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu, a cikin ta muke cewa madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk, madin fiya hukmuk, wato hukuncin ka mai zartuwa ne a kaina, sannan alƙalan abinda ka hukunta a kaina ka kaddara min adalci. Saboda Ubangiji ta'ala mai adalci ne, shi yasa yake kore wa kansa zalunci. Da hadisi ya tabbata a cikin sunan da Muslim Imam Ahmad hadisin Ka'ab ibn Ubay wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna Allah azzaba ahla samawati wa ahla ardihi la'azzabahum wa huwa ghayru zalimin lahum wa law rahimahum lakanat rahmatuhu khayran min a'malihim. Da Allah ta'ala zai azabta waɗanda suke sama da waɗanda suke ƙasa, da Ubangiji ta'ala ya musu azaba ne ba yana mai zalunta su ba, da zai ji kansu, to da jin kan da zai yi musu ya fi ayyukansu, rahamarsa ta fi ayyukan da suka yi. A nan abinda hadisin yake nufi da zai azabta su ne bisa cancanta, sun cancanci azabta su, ba wai zai azabta su ba ne kawai haka kawai, saboda yana son ya azabta su. Ubangiji ta'ala baya zalunci, ba zai zalunci kowa ba, duk abin da ka yi sai dai ma Ubangiji ta'ala ya dindinka maka. Saboda haka Allah ta'ala yana da almasalul a'la wa lahul masalul a'la fis samawati wal ard, yace yana da almasalul a'la ay alwasful a'la, duk wata mafi daukakar sifa to Ubangiji ta'ala shi yafi cancanta da ita. Duk wata sifar da zaka ce wannan sifa ce ta daukaka ta kamala, to Allah ta'ala shi yafi cancanta a sifanta shi da wannan sifar. Idan kana ga kai a sifanta ka da wannan sifar kamala ce, to Allah ya fi ka cancantar wannan kamalar. Shi ne ma'anar walahul basalul a'la. Albasalul a'la shi ne alwasful a'la, sifa mafi ɗaukaka ta Allah ce shi kadai. To shi ne abinda Allah ta'ala yake nufi a nan cewa wala yazlimu rabbuka ahada, kuma Ubangijinka baya zalintar kowa, ba wai dan in ya so ba zai iya ba, a'a ba zai yi ba ne saboda kamalar adalcinsa. Saboda haka mu fahimta ita korewa ba wai kawai ana korewa Allah sifofi bane a ce Allah ba kaza bane ba kaza bane, sai idan korewar a cikinta akwai tabbatar da wata kamala. Dan ka zo kana kore sifa ba tare da tabbatar da kamala ba, wanda ba kai komai ba. Kamar yadda galibi malamai suka bada misali, kamar wani ya zo zai samu wani babban mutum yana yabansa, sai ya rika cewa da shi ranka ya daɗe, Allah ya ƙara maka girma, Allah ya ƙara maka ɗaukaka, sai ya ce da shi kai ba tsira ba ne, kai ba biri ba ne, kai ba miciji ba ne, kai ba mai kwasar ba haya ba ne, kai ba manzami ba ne, kai ba kaza ba ne, zai sa a kama shi. Saboda nan ba yabansa yake ba, ce kai ba biri ba ne, ba jaba ba ne, ba tsira ba ne, ba yabansa ya ba. To wace kamala ya tabbatar masa karkashin wannan korewar? In ka ce ba biri ba ne, ba tsira ba ne, to dama ya yi ɗan yi kamali da sauri, shi ya sa kake so kai sauri ka wanke shi. To kaga anan babu abin da, shi ya sa za mu ga korewa ba ta zo da yawa a cikin sifofin Allah. Galibi isbat ne, galibi wa huwa as-sami'ul 'alim wa huwa al-'azizul hakim wa huwa al-ghafurur rahim, za mu ga tabbatarwa ne ala kulli shay'in qadir. Amma inda aka zo korewar sai a kore a dunkule, laisa ka mislihi shay, sai korewar ta zo a dunkule, ba a tsaya ana yin tafin lafilla ba. Hal ta'lamu lahu sabiya lam yakun lahu kufuwan ahad, za ta zo a dunkule. Amma wajen isbati a zo da al-isbatul mufassal, sai a tabbatar da abubuwan daki-daki mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne kun an tashi kore a kuma sai a kore a dunkule to wannan shi ne tauhidin da alqur'ani ya zo da shi amma in ka ji ana cewa wai ana yabon Allah ana cewa shi ba kaza bane shi ba kaza bane shi ba kaza bane baya kasa baya sama baya ciki baya waje baya hada baya rabe to babu shi kenan wanda sifar babu ce ba sama ba ba kasa ba ba ciki ba ba waje ba ba dama ba ba hagu ba ba kudu ba ba arewa ba gabas ba ba yamma ba ba hada ba ba rabe ba to wannan babu kenan wannan sifa ce ta al-ma'dud kamar yadda ibnu abdul bar رحمه الله تعالى yake fada yace wannan sifa ce ta al-ma'dud ba ta al-mawjud ba domin da za a ce ka sifanta abinda babu shi a ce ba na sifar abinda babu shi sai ka ce shine wanda baya sama baya kasa baya ciki baya waje baya hadi baya rabe baya dama baya hagu baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa zaki lalle ka san menene babu dan babu abinda zaka faɗa sama da haka ka ba da sifar babu cikakkiya to kaga ashe ba yabo bane dan mutun ya zo a waƙi irin yadda zaka ji wasu ɗan dagaji wasu suna wa suna yabon Allah shi ba kaza ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba wannan ba yabon sa kai ba yabon sa ka kawo al isbatul mufassal shi mai cikakken rayuwa ne mai cikakken ilimi ne mai cikakken iko ne mai cikakken irada ce mai cikakkiyar rahama ce mai gafara ne mai kamo ne ga wanda ya saba masa mai waɗannan sifofi da suka zo da bayanin su daki daki to shi ne kai da Allah shi ne yabon Allah ta'ala sannan Allah ta'ala ya ce akwai hadisi na Imam Ahmad wanda za mu karkare tafsirin wannan gaba da shi wanda ya rawaito shi da kyakkyawar sansala sanadi hasan daga Jabir ibn Abdullah yake cewa Jabir ibn Abdullah yake cewa wani hadisi ya same ni wato na samu labarin wani yana da wani hadisi da yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba a garin Madina yake ba Jabir a lokacin yana garin Madina saboda haka sai ya ji labarin cewa akwai hadisi da wani cikin sahabbai ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma mai hadisin nan a Masar yake Jabir yake sai na sayi raƙumi da daura masa siddi na kwashi guziri na kama hanya na doshi Masar tafiyar wata guda cir a afuwar Masar ba Masar ba Sham na zo har ƙasar Sham yace sai nazo na iski Abdullahi ibn Unais shine wanda yaji wannan hadisi nazo gidansa sai na bugawa mai tsaron kofa ta sai na ce wa mai tsaron kofa ka je ka ce da shi Jabir ne yake sallama sai yace da ni Jabir ibn Abdullahi sai na ce da shi na'am da aka je aka gaya masa sai gashi ya fito yace fa kharaja yaqa'u thawbahu ya fito saboda gaggawa yana taka mata guwarsa fa'atanaqani ya kama ni ya rungube ni fa'atanaqtuhu ni ma na rungube shi Jabir yace sai na ce hadithun ko hadithan baragani anka annaka sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ne da labari ya zo min cewa ka ji shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam fil qisasi wanda yake magana akan qisasi fa khashitu an tabuta aw amuta qabla an asbah sai da ji tsoron kada ka mutu ko ni in mutu kafin in ji shi ka duba yadda suke da kwadayin ilimi hadisi ne tab amma ya sai raƙumi ya tafiyar wata guda cin dan ya je jiwo hadisi ba ya dai tak kai za ka zo nan ka ji hadisi ba iyaka amma ba za ka iya hakuri a tashi da kai ba ka gudu da an jima sai ka gudu hadisai za a baka kyauta kuma ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka iya hakuri ba wato bambancin mu da su ke bambancin da ke tsakanin mu da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam tazara ce ba kankanwa ka duba shi ma fa sahabi shi ma fa ya tara hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa yawan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin mutum bakwai din da ake ambata amma ya ji labarin akwai wai hadisi ba daya da wani yaji yana kuma can Sham, yana can yankin Syria, yana Dimashq, ya sayi raƙumi saboda wannan kawai ya dora sirri ya kama hanya ya tafiyar wata daya dan ya je ya biyo wannan hadisin ya juyo ya dawo Madina. Ai ba zama ya ba dawo ai kuma Madina shi ne yanzu yake gaya wa kuma almajiransa ga abinda da je da juyo mu. Ya ce sa ka ina jin tsoron ko in mutu ko ka mutu ban ji wannan hadisi ba. Ya ce eh na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yuhsharu an-nasu yawmal qiyama aw al-ibadu uratan ghurlan dhuhma, za a tattara mutane ranar gobe kiyama, ko kuma yace za a tattara bayi ranar gobe kiyama tsirarar su da lokar su tinki din su. Qulna ma buhum ya rasulullah, menene buhum kuma ya rasulullah? Yace laysa ma'ahum shay, babu wani abu tare da su. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. سنة الله تعالى يكراه سدبريا دا وانده يكي قسا وانده يكي نيسا زي جيتا كبر وانده يكي قسا يكي جي. الله يكي أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منهم ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه. الله تنيني سلكي من تككي أنا الديان كما نيني من حسابي يتي بايا يوا بازي يوبا قواني نيا دقا تكين قوتا يتفيش قوتا الهالا أقوي ونحكي لأن الجنة أقوصا سينا فرقو مسحكي باقوما زيوبا ونديا دكتشتي أن الجنة يتفي شكي الجنة الهالا أقوي ونحكي نوان نوتا واتنا فرقو ونوتا ننحكي حتى أقوصه منه حسينا فرقو مسحكي حتى اللقمة كوماليني dan aljanna ko ba da dan wuta yi sai an karɓi masa wannan hakkin, ba zai tafi aljanna da wannan hakkin ko mari ne hatta laqma ko mari ne ka duba wanda ya cancanci shiga wuta amma ana Allah ta'ala ba zai bari hakkin sai tafi haka nan ba sai ya karɓo hakkin. An karɓo hakkin sa, to ta yaya za a karɓo hakkin sa? Za a karɓo hakkin sa ta hanyar a dauko wani abu na ladan wancan a bashi wani zai ce to kuma ai ya tafi wuta, eh ya tafi wuta, ai ita wutan hawa ce, ka san ka san da aka rage masa kuma na azaba a dalilin wannan. Sannan in musulmi ne in ya shiga wutar ai zai dawo tafi aljanna, to wannan haƙƙin da aka karɓo masa ka san irin ƙarin da zai samu na ni'imar gidan aljanna a dalilin sa, saboda haka ba wai ya tafi a banza ba ka ji cewa ai zai tafi wuta to me aka yi kenan ihu bayan hari, a'a inda wutar ɗari bisa ɗari ce to watakila haƙƙin nan da aka karɓo ta da 80 ta da 70 watakila ma ƙasa da haka, kaga ya samu sassauci. Sannan wannan ladan nashi kuma sakamakon sa yana can aljanna zai je kuma in musulmi ne ya iske shi, to shi ne sai sahabbai suka ce kaifa wa inna ma na'ti Allah azza wa jalla uratan ghurlan dhuhma. Sahabbai suka ji an ce za a karɓo haƙƙin wani a babu wani wanda a karɓi haƙƙin sa a bashi wannan, ce ta yaya haka za ta faru bayan gashi yadda za mu zo tsirara ko ta ko kayan jiki babu a jikinmu, ko sutura babu a jikinmu, ba sutura a jikinmu, ba mu da komai, kuma a ce za a karɓi haƙƙin wani a babu wani wanda a karɓi a babu wannan. Annabi ya ce bil hasanati wasayyi'ati, da kyawawan ayyuka da gunana. Idan dan wuta ne akwai haƙƙin dan aljanna a kansa, kuma ya zama ba shi da wani aikin alheri tare da shi, to sai a duba dan aljannan nan, ai ba ma'asuri ba ne, akwai wasu laifuka da ya yi waɗanda in ya shiga aljanna za su ɗan rage masa daraja a cikin gidan aljanna, sai a kwaso wannan laifin sai a yaɓa shi wani dan wutan a ce je ka gaba. To kaga wanda zai yi wannan ai lalle Allah ba ya zalunta kowa, Allah ba wanda yake zalunta, wala yazlimu rabbuka ahada, dan aljanna ko dan wuta kowa sai Allah ta'ala ya nuna masa adalcinsa ba wanda Allah ta'ala zai cutar da shi misqala zarratin inna Allah la yuzlimu misqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha in kawo kawo abukai Allah ta'ala ya nillinka maka hatta dabbobi hatta dabbobi hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لا تؤدن الحقوق للي ذاك بيد حقوق أرانا قوم القيامة قوة حق ولديك يقول سيئا بير بس أرانا قوم القيامة النبي يقول حتى أقير لأك كريا وكهو سي أمقاتر متحق تدق وجه تكريا وتكهو saboda ka hatta dabbobi to kaga wanda zai yi wannan babu shakka shine sarki mai cikakken adalci saboda ka wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa sannan Allah ce wa idh qulna lil malaikati kuma ka tuna lokacin da muka ce wa malaiku isjudu li adama yi sujjada ga annabi adam fasajadu sai suka yi sujjada illa iblisa sai iblis kana min aljinn ya tabbata dai daga cikin aljanu fa fasata an abri rabbih sai ya fita daga da'ar bin ubangiji ubarnin ubangijinsa afa tattakhizunahu wa zurriyyatahu awliya'a min duni shin yanzu za ku rike shi da shi da zurriyarsa masoya ba ni ba wa hum lakum adu alhalin su bakiya suke gare ku bi'sa lilzalimin badala tirda wannan musaya tirda wannan canji da azzalimai suka yi wa kansu wannan kissa da Allah ta'ala ya kawo mana ita anan akwai munasaba da ayoyin da suka gabata a can bayan mun ji Allah ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam game da ashrahu quraish manyan masu iko masu wadata masu mulki na quraishawa wanda suka nemi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kori talakawan da suke majalisarsa domin su su zo su zauna suka sanya wannan a matsayin sharadi cewa su ba za su zauna da talakawa ba dan me suna ga talakawan nan ba su kai su daraja ba ta fuskar nasaba ba su kai su yawan dukiya ba to kaga akwai munasaba anan Allah ta'ala ya tunatar da su ko a tunatar da su kissar Iblis da Adam alaihi salam su sun ce ba za su zauna cikin talakawa ba masu imani to su tuna wannan aikin Iblis ne shi ne ya yi girman kai shi ne ya nuna ya fi annabi Adam alaihi salam wanda ya gamu da la'anar Allah wanda ita ce take binsa don haka kuma kun bi ta farkin Iblis ne a cikin wannan kun ga akwai munasaba sannan akwai munasaba inda Allah ta'ala ya yi mana maganar wato ya yi mana maganar sha'anin duniya وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ to ubangiji ta'ala ya gaya mana ga yadda duniya take da saurin gushewa wani abu ne wanda ba mai dawwama ba me yake jawo dan adam yana ruduwa har yana saban Allah har yana girman kai har yana wulakanci ba komai bane yake jawo masa haka illa rudi na shedan shi yake sa masa san duniya yake sa masa san girma wanda ita kuma girma duniya ta ba komai bace albaqiyatu salihatu shida khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala ba kowa bane yake jefa mutun cikin san duniya san da zai halakar da shi sai shedan ga kuma kissa shedan yadda take saboda kaga akwai munasaba a kawo maka kissa shedan wanda shi yake jan mutun zuwa ga ya fifita duniyarsa akan lahirarsa sannan kuma in aka duba a can Allah ta'ala ya bamu labari ayar da take gabanin wannan wadai alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi an gaya mana sha'anin lahira da yadda zai kasance karshen duniyar yadda za ta kasance to kuma sai aka dawo da mu can mu dauki izina to sai aka kuma dawo da mu baya farkon halittar dan adam shi ma akwai abin da za mu dauka a cikin darasi saboda ka kaga akwai munasaba don haka duk inda Allah ta'ala ya maimaita kissar annabi Adam ba haka kawai ya kawo ta ba sai da wata munasaba wacce a lokacin zaka fa'idantu da ita abinda baka fa'idantu da shi a baya ba saboda ka fa'idar da aka za a samu anan ba ta gabata a baya ba ta hada kissar Adam Adam da Iblis da arkamin da aka yi da Iblis akan Annabi Adam alayhi salam, hada ta da ayoyin da suka gabace ta da fa'ida da suke karkashi, ba za ta ba a same su a cikin surorin da kissar Annabi Adam ta zo a ciki ba na baya. To haka ne wanda za su zo a nan gaba. Don haka Al-Qur'ani baya maimaita abu kawai haka nan, babu fa'ida, babu maimai a cikin Al-Qur'ani, sawa'un irin wannan kissa ce ko wata kissa ce ko wata magana ce wacce za ka ji an faɗe ta a nan, an kuma maimaita wata mai kama da ita a wani guri. To in ka bibiya ka yi tadabburi na Al-Qur'ani za ka ga cewa akwai wata fa'ida, akwai wani darasi wanda za ka ƙaru da shi ɗoriya akan abin da ka ƙaru da shi a baya. Saboda haka wannan ba tikirari ba ne. Allah ta'ala ya ce وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. Tunda lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga Annabi Adam, mala'iku wata halitta ce da Allah ta'ala ya cikin halittunsa, suna da jiki manya-manya kuma jikinsu na haske ne, sannan ajsam ne latifa. Za ka ce latif ana nufin jikin da ba za ka kama shi ba kamar jiki irin na namu, kaga jiki da za ka kama shi ka danke shi, amma latif kamar irin haske, kaga ba ka damki haske ba, ba ka damki iska ba. To haka halittar mala'iku take, halitta ce wacce suna iya canza kama. Allah ta'ala ya ba su dama su iya canza kamanni daban-daban, amma kama mai kyau. Mala'ika ba zai fito a mummunar kama ba. Shaidani aljani zai fito a kama ta kare, a kama ta biri, a kama ta miciji, a kama ta kyanwa, amma mala'ika sai dai fito a kama mai kyau. Shi yasa ko zai fito a kama ta mutum, yakan fito Jibril yakan zo a kama ta dihiyatul kalbi. Dihiyatul kalbi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa kyau cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. In aka ganshi sai azza dihiya ne ya wuce, ko mala'ika ne zai wuce, sai ya je ya gama tattauna da Annabi sai ya tafi. Duk sahabbai suna san dihiya ne, akwai sanda ya shigo ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka gama abin da za su yi suka fita. Aisha tana hango shi, sai ta dihiya ne ya ka ziyara. Da suka fita Aisha tuka Annabi ke cewa kin san wanda ya zo, ta ce ibada ba dihiya ne ya zo kuka gaisa ba, ce a Jibril ne. Kai da ta san Jibril ne za ta matsa. Saboda haka suna rikida su koma kamanni, amma kama mai kyau. Halitta ce mai yawan adadi da babu wanda ya san adadinsu sai Allah. Wa ma ya'lamu jununa rabbika illa huwa. Ubangiji ta'ala ya zaɓe su, ya fifita su wajen su yi masa bauta, su tsaya da bin umarninsa. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Muslim, hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa khuliqatil mala'ikatu min nur, wa khuliqal jannu min marijin min nar, wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. An halicci mala'iku daga haske, saboda haka halitta ce ta haske ce. Shi su kuma aljanu su kuma an halicce su daga harshen wuta, ko kuma an halicce ku daga abin da aka sifanta muku din nan, wato daga turbaya. Kaga halittar mala'ika da halittar aljani halitta ce take latifa, ba a takamuwa. Amma sabanin halittar mu, halitta mu an yi ta daga turbaya, an yi ta daga yunku. Kaga yunku wani abu ne da aka kama shi, saboda haka mu ajsam ne wadanda ake kamawa. Sannan mala'iku suna da ƙarfi, Allah ta'ala ya sifanta su da ƙarfi. Alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun, ce masu tsaron wuta mala'iku ne, masu kausar zuciya, babu tausayi, dan sun ga dan wuta yana abin nan ba tausayawa. Sannan kuma shidadun ƙarfafa ne, allabahu shadidul quwa. Allah ya sifanta Jibrilu da shadidul quwa, mai wato wanda ya koyar da Annabi mala'ika ne mai tsananin ƙarfi. Ziku wacce inda dal arshi makil, ma'abocin ƙarfi ne, sannan mai daraja ne a gurin Allah. Suna da jiki manya-manyan jiki, suna da manya-manyan jiki. Hadisi ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga Jibrilu alaihi salam a bisa surar sa da Allah ta'ala ya halicce shi da ita, ya gan shi saddan izamu khalqihi ma baina as-sama'i wal ard, girman halittarsa ta ciki tsakanin sama da ƙasa. Shi yasa sau biyu tak Jibril ya bayyana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga halittarsa. Duk tsawon shekara 23 da aka yi yana zuwa gurinsa, baya zuwa da halittarsa. Saboda in ya zo da halittarsa ai ba zai gani ba. Saboda haka sau biyu Allah ta'ala ya nuna masa shi, don shi ma ya bawa al'umma labari. kuma mazaunin su inda suke zaune sama ne Allah ta'ala ya yi su a su zaune, illa iyaka sukan sauko ƙasa domin wani aiki da Allah ta'ala ya aiko su. Allah ta'ala yakan aiko su ƙasa su yi wani aiki. Yunazzilul mala'ikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah ta'ala ce yana saukar da mala'iku da wahayi min amrihi da al'amuransa ga wanda ya so daga cikin bayinsa. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna dhalika wa ma kana rabbuka nasiya. Ce ba ma ba saukowa sai da umarnin Allah, saboda ka gurin zaman su sama ne inda suke bautar Allah, ba dare ba rana ba sa kosawa. Walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Allah ta'ala yake cewa waɗanda suke wajensa abinda ke sama da ƙasa duk nashi ne, waɗanda suke wajensa na mala'iku la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai game da ibadarsa su bautawa Allah, ba sa girman kai wala yastahsiruna kuma ba sa yankewa a ce ga wani lokaci sun ce bara mu dan zauna mu huta. Yusabbihuna al-laila wan nahara tasbihi suke dare da rana la yafturu ba sa wato kasawa ba sa yankewa. To yadda Allah ya halicci annabi Adam alayhi salam ya busa masa rai sai ya umarci mala'iku ya ce to su yi masa sujjada, to usjudu li Adam, ku yi sujjada ga annabi Adam. Wace irin sujjada? Su malamai suka ce sujjada irin wannan da ka sani, a ɗora goshi a ƙasa. Kuma Allah ta'ala ya ce su yi masa sujjada don ya zama girmamawa gare shi, don ya zama girmamawa da gare shi. Wasu sun ce ba sujjada ba ce irin ta ɗora goshi a ƙasa, domin wannan Allah kawai yake yi wa, a'a dukawa ce su gaida shi. To amma wannan magana tasu ba gaskiya ba ce, sujjada ce ta a ɗora goshi a ƙasa, kamar yadda za mu kawo dalilin da yake tabbatar da haka. Wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce sujjadar da mala'iku suka yi wa annabi Adam alayhi salam sujjada ce da suka yi wa Allah ba annabi Adam ba. Shi annabi Adam alƙibla ce, kamar yadda aka sanya Ka'aba ta zama mana alƙibla yayin da muke sallah. Suka ce saboda ai haramun ne wani ya yi ma wani sujjada, kuma sannan shi annabi Adam alayhi salam a lokacin ai bai yi ma wani aikin da za a karrama shi ba har a ce an yi masa sujjada. Don haka da yawa daga cikin malaman tafsiri sun yi irin wannan maganar, irin su Ibn al-Arabi, Ibn al-Qurtubi, abinnan sannan al-Mu'tazila suna daga cikin waɗanda suka riƙe yayata wannan magana. To wannan magana ita ma ba gaskiya ba ce, ba daidai ba ce. Mala'iku sun yi wa annabi Adam alayhi salam sujjada da umarnin Allah ta'ala, shi ya farlanta musu, ya wajabta musu su yi. Kuma wannan shi ne ijma'in dukkan wani malami, cewa Allah ne ya ce su yi sujjada, don haka sun yi sujjada ga annabi Adam. Kuma Allah ta'ala cewa mala'iku ya yi fa'iza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidina, idan na daidaita halittarsa na busa masa rai to ku faɗi gare shi, faqa'u lahu ku faɗi gare shi kuna masu yi masa sujjada. Wa in kunna lil mala'ikati tasjudu li adama, kaga ga Adam aka ce su yi sujjada. Akwai bambanci tsakanin as-sujudu ila da as-sujudu li. As-sujudu ila shine wanda muke yi zuwa ga Ka'aba, ce sajadtu ila al-Ka'bati amma ba lil Ka'bati ba, sallaitu ila al-anzat ila as-sutrati misali, sallaitu ila al-jidari amma ba zaka ce sallaitu lil jidari ba, dan garu ba a yi masa sallah, sai dai a yi sallah zuwa gare shi a matsayin ne, a matsayin sutura. Saboda haka a ka'idar larabci, idan har annabi Adam alayhi salam alƙibla ce, kamar yadda Ka'aba take alƙibla gare mu, su ma alƙibla aka sanya musu shi, to ba za a ce isjudu li Adama ba, sai a ce isjudu ila Adama. Da ba za a ce faqa'u lahu sajidin, saboda ka kaga ashe sujjadar annabi Adamu aka yi wa alayhi salam. Saboda haka amma sujjada liwa ne, ai wannan haramun sai idan Allah ta'ala da ya ce a yi ta. Ba za mu ce muna sujjada lil Ka'abati ba, ko lil sitrati, ko lil jidari, ko lil shajarati, ko lil hajari, amma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam salla ila jidari. Kaga ashe akwai bambanci tsakanin salla ila da salla li. Sannan Iblis da ya ce ba zai yi sujjada ɗin nan ba, me yasa yace ba zai yi ba, saboda yaga akwai karrabawa ga annabi Adam alayhi salam. Da a ce kawai annabi Adam a matsayin alƙibla ce, babu wata karrabawa gare shi, da babu abin da zai hana Iblis yayi. Ya san ba wai karrabawa ce yasa yake yi ba. Dan ka saka jakinka ko abin da ka saka dabbarka, kan musa jaki saboda jaki ba a san ya wuce ta gaban misalla, ka saka dabbarka raƙuminka kamar yadda Allah sallallahu ilaha ba'irin ya yi sallah zuwa ga raƙuminsa, ka sa raƙuminka ka yi sallah zuwa gare shi a matsayin sitira, sai a ce ka girmama raƙuminka ya fi ka daraja. Kana nan a matsayinka na ɗan adam mai daraja, raƙumi yana nan a matsayin shi na raƙumi dabba. To da a ce annabi Adam kamar shi ma haka ne, to da babu abinda zai sa a Iblis ya ce to ba zan yi ba. Amma sai ya ce ba zan yi ba, me yasa? Saboda ya fahimci cewa akwai girmamawa a tattare da wannan sujjada. Shi yasa Allah ta'ala da yake gaya mana, kamar yake cikin suratul Isra' wanda mun karanta, gurin wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis qala a asjudu liman khalaqta tina قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. كذا سيتي أرأيتك هذا الذي كرمت علي أشياء فإن جاءك ويكرم واجه باوي كوي سجدة شي تكنا ينتزوها قال كبلا با سمر هكا باب مغنر شي وادن ينا كمرع مطين الكبلا دي الصحيح ير مغنر ملائكو سنو أنبي آدم سجدة دي دا أمر من الله da farlan ta wasa sujjada su ga annabi Adam, da'a suka yi wa Allah ta'ala, ibada suka yi wa Allah ta'ala. Sannan har ila yau kuma akwai karramawa da girmamawa ga annabi Adam alayhi salam, ubangiji ta karrama wanda ya so a san da ya so. Walaqad karramna bani Adama, saboda haka ba wai sai annabi Adam ya yi wani aiki ne a lokacin na cancanta sannan za a karrama shi ba. Ubangiji ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, yana halittar abin da ya so, kuma nan take zabi abin da ya so ya fifita shi akan wanda ya so. Saboda haka fadar Allah ta'ala da yake wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li Adam, kamar yanda al-Imam Qatada yake cewa kanat at-ta'atu lillah was-sajdatu li Adam alayhi salam akrama Allahu Adam an asjada lahu mala'ikatahu. Da mala'iku su ta'ala kuma sujjadan nan ga Adam karramawa ne da Ubangiji ta'ala ya masa, don haka ya sanya mala'iku su yi masa sujjada. Wannan shi ne maganar mafiya yawancin malamai, ita ce maganar da aka hikaito daga salaf magabata na kwarai, ita ce abinda Ibnu Jarir al-Tabari a cikin littafinsa ya tabbatar, littafinsa na tafsiri, ita ce ko maganar da al-Imam Ibn Abubakar al-Jassas al-Razi, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, al-Hafiz Ibn Kasir da malamai da yawa na tafsiri wannan maganar suka tabbatar. Kuma wannan maganar ita ce ta dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da maganganu na magabata. Akwai fifita annabi Adamu a ciki akan waɗannan mala'iku da Allah ta'ala ya ce su yi masa sujjada. Kuma mala'ikun nan sun faɗi sun yi sujjada ne da goshinsu, goshi suka kai ƙasa, ba wai durƙusawa suka yi ba, a'a goshi suka kai ƙasa, irin wannan sujjada da muka sani. Saboda al'ada ta shari'a in aka ce sujjada ba tare da wata ƙarina da take nuna durƙuso ba, to ana nufin sujjada, sai in an samu wata ƙarina. Kamar yanzu banu Isra'ila da aka ce udkhulul baba sujjada, kaga anan kai ma ba za ka ce ana nufin su shiga baitul maqdis suna dirza goshinsu a ƙasa ba. Kaga anan dole ka fahimci cewa ana nufin su shiga a durƙushi. Kaga akwai ƙarina da take nuna haka, saboda shiga ƙofa ce aka ce udkhulul baba sujjada, don haka ku durƙuso ake nufi. Amma anan ba wannan bane. Sannan akwai hadisi da ya tabbata a cikin sahih Muslim, hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza qara'a ibnu adam as-sajda fa sajada i'tazala ash-shaytan yabki yaqulu ya wayli umira ibnu adam bis-sujud fa sajad fa lahu al-janna wa umirtu bis-sujud fa abaytu fa liya an-nar. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan dan adam ya karanta sujjada, ayat sujjada al-Qur'ani, sai ya faɗi ya yi sujjada, to shaitan sai ya fita a guje yana kuka, yana na ya kai tona, ya kai tona na banu. An umarci ɗan adam ya yi sujjada, gashi shi ya yi sujjada, ni kuma an umarce shi ya yi sujjada, ya yi sujjada, falahul janna, ya samu rabauta da aljanna, ni kuma an umarce ni in yi sujjada na kiya faliyan na rabauta da wuta. To wace sujjada ce ya gani yake tuna tashi sujjada ce ta dora goshi a ƙasa da ya ga dan adam yayi yace kaga shi an ce sujjada yayi ya zama dan aljanna ne kuma an ce inyi naki na zama dan wuta Allah ka kiyashe mu don haka sujjadar da annabi adam yayi ita ce sujjadar da muka sani sujjadar da mala'iku suka yi wa annabi adam ita ce sujjadar da muka sani ana nuna mun lokaci yayi don haka zan dakata anan sai dai gobe insha Allah mu zamu ci gaba abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.